sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lakariya na yau Alhamis 13 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin lura.
Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Russia da Ukraine zuwa Vienna, da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Amurka ta ba da shawarar kakaba ƙarin takunkuman ƙasa da ƙasa akan ƙasar Koriya ta Arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Birnin Tianjin na ƙasar China ya ba da umarnin yin gwajin COVID-19 zagaye na biyu ga ɗaukacin mazauna birnin miliyan 14 jiya Laraba, bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Filato ya lashe takobin kawo ƙarshen kisan da ake yi wa mata ana cire gaɓoɓinsu a jihar.
Ni a gani na dalilin da yake sa ake samun wannan akasari shine mutane sun kwalla faransu ga abun duniya, sun kasa yin haƙuri su jira lokacin da Allah ya yi musu don ya azurta su.
Bayan haka za ku ji cewa helikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce zaratan dakarunta sun ceto wasu matafiya 26 da aka sace su akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna. Muna kuma da rahoto akan tsadar abinci a jihar Maradin jamhuriyar Niger. Bayan haka muna dauke da lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma rayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Russia da Ukraine zuwa Vienna, da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Russia da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce, da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Russia da kungiyar NATO. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa bayan taron na yau Alhamis, bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka. Price ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka na sa ran wakilan Rasha zuwa taruka uku da aka shirya da za su ba da rahoto ga shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda muke fatan zai zaɓi zaman lafiya da tsaro, da sanin cewa da gaske muke yi idan muka ce mun fi son tsarin diplomasiya da tattaunawa. Amurka ta ba da shawarar kakaba ƙarin takunkuman ƙasa da ƙasa akan ƙasar Koriya ta Arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba, Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma akan Koriya ta Arewa, inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Ƙari akan waɗannan matakai, Amurka na son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba takunkumi mai tsanani, kamar yadda Linda Thomas Greenfield ya kadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na Twitter, sai dai ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Kawo yanzu dai babu wani martani daga ƙasashen Rasha da China, waɗanda su ne wakilan dindindin a kwamitin sulhu da ke buƙatar ya amince da duk wani takunkumi. A baya-bayan nan dukkansu sun yi kira da a sassauta takunkumai kan Koriya ta Arewa maimakon ƙarfafawa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, gwamnan jihar Filato Simon Lalonde ya yi tir da wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Anca a ƙaramar hukumar Basa, suka kashe mutane da dama kana suka lalata dukiyoyi. Gwamnan ya ce harin na ranar Talata yana da sosan rai matuƙa wanda ke ƙoƙarin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan al'amari. Gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike don gano waɗanda suka aiwatar da aika-aikar. Sai dai sadarwar gwamnan ba ta faɗi adadin mutanen da aka kashe ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A halin da ake ciki da rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke waɗansu da take zargi da laifuka daban-daban ciki har da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, masu kisan kai, 'yan ƙungiyar asiri, 'yan fashi da makami da sauransu. Rundunar ta kuma damƙe wani da take zargi da kashe wata yarinya mai suna Jennifer Anthony, inda ya kwakwale mata idanu a wani hotel sannan ya arce. Saurayin mai suna Moses Oko, mai shekaru 20, an kama shi ne a jihar Benue. Rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau ta ce za ta gurfanar da waɗanda ta kama a gaban kuliya don fuskantar hukunci. Al'ummar jihar Plateau dai sun fara nuna damuwarsu kan wani sabon salon kisa da ake yi wa 'yan mata ana cire musu sassan jiki. Mr. Friday Derwam ya ce kaɗan kenan daga irin rahotannin kisan gilla da ake yi wa 'yan mata a jihar Plateau.
Kiga abin ɓatan zuciya kan efiya na mace ko ɗa namiji, ki duba irin kuɗaɗen da ka sinke a training ɗin su har a kai university ɗin a rana a saka a zo a samu gawa. An ciccire gabobi a ji a yi kuri da shi. Wannan abin batan zuciya ne sosai-sosai.
Ita ma Salome Hassan Barde ta danganta irin wannan mummunan kisa ne da rashin tawakkali da kuma neman abin duniya ƙarfi da yaji.
Ni a gani na dalilin da yake sa ake samun wannan akasari shine mutane sun kwalla faransu ga abin duniya, sun kasa yin haƙuri su jira lokacin da Allah ya yi musu don ya azurta su.
A gefe guda kuwa shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau kuma shugaban karamar hukumar Shandam Alex Nantuan ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta wajen magance matsalolin tsaro a jihar.
Wato abinda muka kalle halin da muka samu kanmu shine abinda ana ce a turance decay na morals, wanda over the years abin ya faru shekara da shekaru ana wasu da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu. Amma muna tabbatar da cewa duk lokacin da abin ta faru haka, duk wanda aka kama shi sai an hukunta shi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Faida Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wata kungiyar sa ido ta intanet ta faɗa jiya Laraba cewa da yawa daga cikin 'yan jarida da masu kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar El Salvador an yi musu kutse a wayoyinsu na salula cikin shekara ɗaya da rabi da ta wuce. Da yake ba da rahotonsa game da sabon bincikensa a kan amfani da kamfanin Isra'ila NSO Group Pegasus Spyware, Citizen Lab na Jami'ar Toronto ya ce ya gano wani ma'aikacin Pegasus da ke aiki kusan shi kadai a El Salvador a farkon shekarar 2020, yayin da masu bincike ba za su iya danganta kutsen da gwamnatin El Salvador ba. Rahoton ya ce karfin da aka fi mai da hankali kan kasar na kutsen ya nuna cewa wannan na iya yiwuwa. Sophia Medina, mai magana da yawun shugaba Nayib Bukele, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa El Salvador ba ta da wata alaka da Pegasus kuma ba ta da hudda da NSO Group. Ta ce gwamnati ba ta da irin wannan lasisi na amfani da irin wannan manhaja. Gwamnati tana gudanar da bincike na amfani da Pegasus don a yi kutse ga wayoyin salula a El Salvador, inji ta. Yau Alhamis, wani sabon rahoto ya ce kwace mulki da Taliban ta yi a Afghanistan ya kara tsananta rikicin kare haƙƙoƙin bil'adama da bala'in jin ƙai a ƙasar. Kungiyar 'yan kishin Islaman ta mayar da cigaban haƙoƙin mata da aka samu da 'yancin kafafen yaɗa labarai yadda yake a baya, bayan da ta karɓa iko da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, kamar yadda kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi zargi a cikin bitar ayyukan kare haƙoƙin bil'adama na shekara-shekara a duniya. Patricia Gosman, mataimakiyar darakta ta kungiyar sa ido da ke Amurka, ta koka da cewa an kama Afghanistan tsakanin zaluncin Taliban da kuma yunwa. A cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce gwamnati da ke da hannu a Afghanistan sama da shekara 20 ya kamata su ba da agajin jin kai da kuma samar da kuɗaɗen yau da kullum game da kiwon lafiya da ilimi, yayin da suke amfani da ƙarfinsu wajen matsa lamba da kawo ƙarshen take haƙƙoƙin Taliban.
To madalla, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. halkwatar rundunar sojojin saban Najeriya ta ce zaratan dakarunta na musamman wato Special Forces ko SF a takaice sun ceto matafiya 26 da masu fashin daji suka sace akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna. Wakilinmu Hassan Mai da Kaina na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquets ya faɗa a wata sanarwa cewar zaratan Dakaro na musamman na sojojin saman Najeriya suna sintiri ne akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna, inda suka yi kicibis da wasu motoci guda biyar a gefen titi bubbuɗe ba kowa a cikinsu, da hakan ke alamta cewar an sace waɗanda ke cikin motocin ne. Take kuma Dakaro suka dunguma cikin dajin, inda suka yi sintiri na kimanin kilomita 3 a cikin wannan daji, inda suka gano matafiyan kimanin 26 da aka sace din. Binciken da Dakaro suka yi ya nuna cewar matafiyan waɗanda suka taso daga birnin Gwari suna kan hanyar su ne zuwa Kaduna, wasu kuma Kano, sannan wasu su kuma za su je garin Mina. Tuni dai an kai su asibitin sojojin saman da ke birnin Kaduna domin duba lafiyarsu. A cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Comrade Kabiru Saidu Dakata, akwai abin da wannan ke nunawa.
Wannan ya nuna maka cewa jami'an tsaronmu idan za su yi aiki da gaske so sun fi karfin waɗannan sagirin da ake ta famanya za a yi maganinsu. Wannan fa ana maganar cewa kawai sun ga alama ne cewa wani abu ya tafi ba daidai ba, suka shiga cikin daji suka yi tafiya ƙarshe har suka samu cewa an yi garkuwa da wasu mutane kuma suka ceto wasu. To ina ga cewar yanzu a ce a yi shiri, a ce za a je neman mutanen nan, a yi shirin da za a yi a ɗauki makaman da ya kamata a ce an ɗauka, ana da bayanan da ya kamata a ce an tanaje su, a tunkari cikin dajin nan da suka shiga suka samu mutanen da ire-iren irin waɗannan dazuzzuka da suke a sassa daban-daban a arewa maso yammacin ƙasar nan da ma kowane yanki a ƙasar nan, me kake tunanin zai faru? Ina tabbatar maka da cewa nasara ce za a same ta gagaruma, tunda yanzu ma da basu shirya ba san me yake faruwa ba ga abinda suka je suka yi nasara bare a ce sun yi shiri.
Masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma ya ce irin wannan kazar-kazar na sojojin sama abin ayaba ne.
Yayi kyau suna aiki da information, wato har yanzu na so gaya mutane sojojin Najeriya, jami'an tsaron Najeriya suna aiki su yanda ya kamata, iyakacin dai shine a ƙara musu yau a ƙara yawansu.
Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla gaida Hassan Mai na Kaina da wannan rahoton. A jamhuriyar Niger kuwa rashin kyawun damuna ya haifar da tsadar abinci a jihar Maradi, dalilin da ya sa ƙungiyoyin farin hula suka yi kira ga gwamnati don kawo agaji ga al'ummar yankin. Mutanen Maradi sun koka akan tsadar kayan abinci kamar hatsi, masara, wake da sauransu, lamarin da ya samo asali daga rashin kyawun damuna da ta ƙare ba da daɗewa ba. Wakilinmu Mansur Sani ya aiko mana da rahoto akan haka.
Sunana Haladu Amadu, ne shugaban Pharmacy Mansar Gandu, wato ma'aikata noman aiki. An samu tawaya bisa komi, kowa ina an samu ƙasa ga kashi 50%. Wani wuni ba samu komi ba.
Ni ne Alhaji Hassan Yan Gobara. Gaskiya daga inda jihar Maradi ta faɗa ga noma, saboda Allah din Nijar ta faɗa ga noma.
Wake 125.
Yanzu haka ina cikin kasuwar ta Maradi domin jin yadda farashin abincin yake daga masu saidawa cewa da ƴan katsiri.
Sunana Jafar Garba, mai kacare nan cikin kasuwa babba. To gaskiya farashi gashi nan dai sai hawa yake, komi sai a hankali wallahi, saboda komi ya ƙara kuɗi. Masara ga gata da ke bala jika 20, bana gata na jika 27.
Mun suna na Abu Sufyan, ra'a ta Katari. Eh dalli gaskiya yanzu masu sai sau a yanayi gaskiya suna su ganin matsagwala musu.
Masu sayan maza da mata na ci gaba da tsokaci.
Ni Fatima nake, ni daga Marada nake, yanzu an bar mai marayi su ne nake sabuɗan ma abinci ina ba su. Ina sayan tiya da rabi na koma sayan tiya. Kenan amma akwai matsala.
Malam Abdu Dan ne to na kungiyar farar hula ko dai masu yaƙi da tsadar rayuwa ya koka tare jaddada kira da gwamnati.
Kwaddo da ya faɗa ruwan zahiri yace bu shekara bana ba daɗi. To bana muna ganin in ba wani sauyi ba muka samu daga wajen Allah, to bana ga sai ta bada wahala, saboda tun yanzu abinci yana tsada bacin hitar damuna. To ina ga can an shiga cikin rani. To shine muke kira ga gwamnati ta fara tunani, ta fara nazari, saboda shi jagoranci tunane ne da nazari.
Yusuf Usman, shugaban kungiyar Adalci Manoma Rani, ya ja hankalin mambobinsu wurin jajircewa da noman rani domin rage kaifin tsadar timakar.
Noman rani duk abin da ake sawa ga noman damuna ga noman rani yana yi. Akwai masara wadda ita ma tana yi ga noman rani. Akwai kwambitar albasa da duk sauran abin kayan ligiba kanga ta suna yi.
Domin jin kowane irin mataki gwamnati ta dauka game da wannan lamari, daraktan ma'aikatar gidan gonan Maradi ya tabbatarwa da VOA rashin samuwar abinci a noman bana.
Gwamnati ba ta yi kasa a kuyo ba. Akwai plan ko kuma kundin ayyuka da ake nan ga tsarawa da a kawo mutane saukin wannan lamari wanda ake ciki.
Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur Sani da wannan rahoton. Har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan mutuwar jariri a cikin uwa, wato stillbirth a Turanci. Stillbirth na nufin jariri ya mutu tun yana cikin uwa, kuma ana iya gane hakan ta hanyar hoto ko ultrasound a Turanci, inda zai nuna jaririn baya motsi ko kuma rashin bugawar zuciya. Idan aka haife shi kuma sai a ga baya numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wato haihuwar jariri babu rai. Ma menene bambancin tsakanin stillbirth da miscarriage?
Idan an ce stillbirth a Turanci da kuma a likitance, abinda ake nufi shine jaririn da ya mutu a cikin mahaifiyarsa amma bayan cikin ya dauki tsawon sati 28, wato kwatankwacin wata 7 kenan. Shi kuma miscarriage shine ya kasance an rasa jaririn wanda yake kenan kasa da sati 28. Wannan sati 28 shine na mafi yawancin kasashe a duniya. Akan samu bambanci daga kasa zuwa kasa. Misali kamar kasar Amurka suna amfani da sati 20 maimakon sati 28 nan wurin bambanci tsakanin miscarriage da kuma shi stillbirth. Amma mu a kasashen mu har yanzu muna amfani da sati 28 kenan, kusan wata 7.
To likita, wasu alamomi ne uwa za ta ji idan jariri ya mutu a cikin ta?
To alamun cewa jariri ya mutu a cikin mace ya danganta ga lokacin. Misali idan bai kai lokacin haihuwa ba, za ta ga alamar cewar juyawa da bubbugawa da yaro yake yi, ya motsa nan ta daina ji. Sannan kuma kila ta ga alamun ko cikin ya daina girma. Wannan yana iya nuna mata alamar cewar ba lafiya. Aka je aka bincika kuma aka saurari motsin zuciyar jaririn, sai a ji ba alamar zuciya tana bugawa. Idan aka yi hoto na scanning da ake cewa ultrasound, za a iya tabbatar da cewar jaririn yana da rai ko kuma ya mutu a wannan lokacin. Idan kuwa har sai a lokacin naƙuda ne, kin ga ba lallai ta gane cewar ma jaririn ya mutu ba har sai ya fito. Amma a lokacin da shi yasa idan mace ta je haihuwa, lokacin da ta fara naƙuda, za ki ga daga lokaci zuwa lokaci ana gwadawa, ana duba bugun zuciyar jaririn, ana bin matakai a tabbatar da lafiyar jaririn a lokacin da take naƙudan nan. To idan akwai wata matsala, ana iya ganewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a dau matakin da kuma ya kamata.
Me ke haddasa hakan?
Za a iya kasa abubuwan da suke kawo mutuwar jariri kafin a haife shi, wato stillborn ko stillbirth, kusan gida uku. Na ɗaya, matsalar da ta shafi shi kan shi daga ɓangaren jariri, inda ya kasance akwai matsala ko daga zuciyar shi ko daga ƙwaƙwalwar shi, abinda ake cewa birth defect, ko daga matsalolin da suka shafi ƙwayoyin halitta, abinda ake cewa chromosomal abnormalities a ɓangaren jariri kenan. Sannan ana iya samun matsala daga ita abinda a Turanci ake cewa placenta, wato wannan dan tangaran da yake manne tsakanin ita mahaifar uwa da jariri, wanda ta nan ne ake samu abinci da sauran abubuwan da jariri ke bukata ya shiga wurin shi, sannan kuma shi abubuwan da baya bukata ta nan ne za a zai dawo ya bi ya shiga cikin mahaifiya, mahaifiya ta janye shi wato placenta. Kinan aka samu matsala daga bangaren ita placenta, ko kuma shi wannan cord wato igiyar da take jona daga shi placenta din ta je zuwa jariri, idan aka samu matsala ko ya daure ko ya murde zai iya kawo mutuwar jariri. Ko kuma matsaloli da suka shafi ita uwar wata rashin lafiya, kamar misali hawan jini, kamar ciwon siga, kamar ciwon zuciya da sauran ciwace-ciwace wanda za su iya shafar uwar wanda suke da illa akan jariri. Kenan kowane bangare wannan zai iya sa jariri ya mutu kafin ma lokacin haihuwarsa. Sannan idan aka zo wurin haihuwa din, ana iya samun matsala idan ita misali placenta din ta balle daga jikin mahaifa kafin yaro ya fito, sai ya kasance jini da kuma sinadarin oxygen da ake bukata na rayuwa da ya kamata ya kai bangaren jariri baya samun shi. Gashi kuma uwa tana cikin nakuda, tana kuma zubar da jini. Ko ya kasance yaron lokacin da yake kokarin fitowar, a ce shi wannan igiyar wato cord ta daure ko ta sarkafe shi a wuya, yadda zai kasance jini ya daina bi ta wannan cord din kenan, sai ya kasance an samu matsala wurin nakuda da haihuwa. Duk waɗannan dalilai ne da za a iya samun rasa jariri tun kafin ma a haife shi.
Kamar daga wani mataki na juna biyu ake iya samun wannan matsala?
Kenan stillbirth nan zai iya faruwa daga kusan shi sati 28 nan a jaririn ya mutu, ko kuma sai kusa da ƙarshen cikin ma sannan jaririn ya mutu, ko kuma sai a lokacin da mace take cikin naƙuda jaririn ya mutu, ko ana dab da haihuwarsa ma a lokacin da ake ƙoƙarin haihuwarsa kenan zai iya mutuwa. Wannan shine stillbirth kenan.
Likita, shin mace na iya haihuwa da kanta idan jariri ya mutu a cikinta?
Akwai lokacin da mace za ta iya haihuwa da jaririn koda ko ya rasu. Yawanci wannan sai idan ya kai lokacin da ya kamata a haife shi, kuma already ya zo ƙasa kan shi ya shigo ta wajen mahaifa, ta za ta iya haihuwa shi. Amma idan yana can sama a lokacin da ya mutu, misali a ce bai fi sati 30 ba ko abin da ya kama da haka, to ba lallai ta iya haihuwarsa ba, sai asibiti sun taimaka da dabarun da za a yi samu a fitar da shi.
Shin akwai wasu matsaloli da uwa take cin karo da su idan har jariri ya mutu a cikin ciki?
Na'am, idan jariri ya mutu a cikin uwa, ya danganta ga lokacin da ya mutu nan, yana iya zama matsala ga mahaifiya, yana iya shafar lafiyarta, kuma yana iya sa rayuwarta ma wani lokacin a cikin hatsari. Saboda haka da buƙatar a wannan lokaci a taimaka a fitar da shi matacen jaririn nan tun kafin rayuwar uwar ta zama a cikin hatsari.
To likita, yaya yanayin samun wannan matsala ta stillbirth, ko kuma jariri ya mutu a cikin uwa kafin haife shi, musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Matsalar stillbirth tana da tsanani a Najeriya, saboda Najeriya ita ce kusan ta biyu ko ta uku a duniya da take da mafi yawancin mutuwar jariran nan kafin a haife su. Misali, ana magana cewar duk haihuwa 1000 da aka yi, to haihuwa 43 su wannan yaran ba su zo da rai ba. Kuma a shekara ta 2019 a Najeriya, waɗanda aka kididdige kawai, an samu irin waɗannan jarirai da aka rasa 172. Wannan waɗanda aka kididdige kenan, wanda ba su je asibiti ba, babu alƙalmansu.
To likita, daga ƙarshe wasu matakai ya kamata a ɗauka don rage aukuwar wannan matsala?
To shawara ta yadda za a rage wannan matsala, kamar yadda muka faɗa a wani shiri can baya, shine a rinka shiryawa samun juna biyu kamar yadda ake shiryawa aikin gona. Mace da mijinta kafin su samu juna biyu a tabbatar da lafiyar mahaifiyar nan, sannan a gane inda tana da wasu matsaloli da ya kamata a kula da su tun kafin ma ta samu juna biyu. Da kuma ta samu juna biyu, to a tabbatar da an je asibiti an tabbatar da cewar juna biyun nan yana inda yake, inda ake buƙatar shi, sannan ta ci gaba da zuwa awo saboda a tabbatar da lafiyarta da kuma lafiyar jaririn nan har ya zuwa haihuwa. To wani daga cikin matsalolin da ake samu shine da dama mutane suna mata suna yin awo din nan, to amma mafi yawancin wanda suke yin awon kusan kashi biyu cikin uku har yanzu ana samun matsalar cewar ba sa haihuwa asibiti, za ga gida suke haihuwa sai in an samu matsala ne sannan su je asibiti. To wannan kuma yana daga cikin abin da yake ta'azzara waɗannan matsalolin, saboda haka da buƙatar mutane su fahimci abin da yasa ake buƙatar a wannan, saboda a tabbatar da lafiyar jariri da ta mahaifiyar shi.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
To madalla a gaida malama Hawwa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko da cewa salam VOA Hausa. A gaskiya sanarwar da gwamnatin jihar Borno ta fitar cewa yanzu haka mayaƙan Boko Haram sun kwace wasu ƙananan hukumomi guda biyu, abin damuwa ne sosai. Ya kamata gwamnatin tarayya ta sake salo wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan kwangaban kumbaya na tsaro a jihar Borno da kuma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Kabiru Muhammad Ƙaraye da Faruku Mahe Ƙaruga Sokoto Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace assalamu alaikum VOA Hausa, muna farin cikin dawowar ayyukan kamfanin Twitter a kasar mu, domin kuwa kafar Twitter kafa ce da miliyoyin al'ummar kasar ke yin amfani da ita wajen zumunci da kasuwanci da kuma samun labarai daga sassa daban-daban na ciki da wajen Najeriya. Sako mu na ƙarshe kuwa ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau, yace batun gaskiya irin cin karen su babu babbaka da ƴan bandaga ke yi a ƙasar mu Najeriya, abin akwai sosa zuciya matuƙa, su kashe su sace a duk lokacin da suka ga dama. Shugabannin mu ko na kallo, amma sun yi shiru, abinda suka iya kawai shine yin Allah wadai. To Allah kyauta. To madalla, yanzu ko ga baban ne ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Yawal Hamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana, da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Rasha da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce, da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Rasha da kungiyar NATO. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa bayan taron na yau Alhamis, bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su dauka. Amurka ta ba da shawarar kakaba ƙarin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Koriya ta Arewa a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba a kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba, Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan Koriya ta Arewa, inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Birnin Tianjin na kasar China ya ba da umarnin yin gwajin COVID-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan 14 jiya Laraba, bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97. Birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita 100 kudu maso gabas da birnin Beijing mai karɓar bakuncin wasannin Olympic na Hunturu.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an juma da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Da zama da jin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Laser Creation da ta haɗa sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan lasariyar Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake cewa a huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.